Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdice tare da Muhammad Tafis Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri a yau Juma'a dajibirin ranar tunawa da cika shekaru 20 da kai harin ta'addanci a Amurka. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai.
Da Alhamis, mahukuntan Taliban a kasar Afghanistan sun bar jirgin saman Qatar ya tashi daga filin jirgin saman Kabul zuwa Doha, wanda shine jirgi na farko na waɗanda ake kwashewa daga kasar da ya tashi. Shugaban Amurka Joe Biden da shugaban China Xi Jinping sun tattauna na tsawon mintuna 90 a jiya Alhamis a ganawarsu ta farko a cikin watanni 7. Yau Juma'a, da yawa daga cikin 'yan siyasar yankin Hong Kong sun sha rantsuwar biyayya ga China bayan daruruwan takwarorinsu sun yi murabus domin nuna rashin goyon baya.
Gwamnatin jihar Kano ta dauki matakin tsaftace birnin Kano da zai kuma taimaka wajen samar da kudaden shiga da biyan waɗansu bukatun al'umma. Sai dai al'ummar jihar na bayyana mabambantan ra'ayoyi akan wannan yunkuri.
Shugaban Najeriya wallahi ba sai ya cika alƙawari, kan mu biya kuma mu zo ba a samu lantarkin ba.
Abu ne mai yiwuwa, an dai za a ba su haɗin kai 200%.
Mun kuma hira da wani ɗan Najeriya da ya tsallake rijiya da bayan shekaru 20 da suka shige lokacin da aka kai harin ta'addanci a birnin New York.
Ni din nan ganau ne ba jiyo ba. Abun nan ya faru da ni a ciki Allah Ubangiji ya kare ni.
Sai kuma yunkurin da hukumomin Najeriya ke yi na yaƙi da ayyukan ɓata gari ta hanyar yanar gizo. Mahmud Lalo zai shigo da shirin Duniya Amurka wanda ya waiwaya kan harin ta'addanci da aka kai Amurka shekaru 20 da suka shige. Za mu kuma karanto kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuke aiko mana ta hanyar email waɗanda a yau suka jibinci ayyukan ta'addanci a ƙasashen Afirka. Amma kafin nan, ga halin da duniyar ta wuni.
Jama'a, assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Jiya Alhamis, mahukuntan Taliban a kasar Afghanistan sun bar jirgin saman Qatar ya tashi daga filin jirgin saman Kabul zuwa Doha, wanda shine jirgi na farko na waɗanda ake kwashewa daga kasar da ya tashi tun sa'ar da Amurka ta kai ƙarshen aikin sojojinta a Afghanistan a ranar 31 ga watan Agustan da ya gabata. A cikin wata sanarwa mai magana da yawun kwamitin tsaron ƙasa ta Amurka, Emily Horn, ta ce a yau gwamnatin Amurka ta shirya tashin Amurkawa da waɗanda suke da cikakkun takardun izinin zama a Amurka ta jirgin haya na Qatar daga filin jirgin saman Hamid Karzai. Ba za mu iya tabbatar da cewa jirgin saman ya sauka lafiya a Qatar ba. 'Yan Taliban sun ba da haɗin kai wajen tsara ficewa Amurkawa da kuma masu cikakkun takardun izinin zama a Amurka a cikin jiragen sama na haya daga filin jirgin saman Hamid Karzai. Sun nuna sassauci kuma sun kasance masu daɗin mu'amala kuma ƙwararru a cikin mu'amalarmu da su a wannan ƙoƙarin. Wannan mataki ne mai kyau na farko. Kamfanonin dillancin labarai na Reuters da AFP sun ba da rahoton jirgin yana ɗauke da fasinjoji 113, daga cikinsu akwai Amurkawa 21 ko kuma masu cikakkun takardun izinin zama a Amurka da 'yan Kanada 43 da kuma 'yan ƙasar Holland 13. Kamar yadda ma'aikatunsu na kasashen waje suka bayyana. Shugaban Amurka Joe Biden da shugaban China Xi Jinping sun tattauna na tsawon mintuna 90 a jiya Alhamis a ganawarsu ta farko a cikin watanni 7, inda suka tattauna bukatar kada a bari takaddama tsakanin manyan kasashen biyu masu ƙarfin tattalin arziki ta rikide zuwa rikici. Bangaren ƙasar Amurka ya ce hujja za ta kasance cikin rudani kan ko za a iya gyara dangantakar da ta lalace tsakanin kasashen masu ƙarfin faɗa a ji a duniya da ta yi tsami sosai a cikin shekaru da dama da suka gabata. Sanarwar fadar White House ta ce Biden da Xi sun yi tattaunawa mai ma'ana kan al'amura da dama, ciki har da wurare da muradunsu da ɗabi'unsu suka dace da kuma inda suka bambanta. Wani babban jami'in Amurka ya shaida wa 'yan jarida cewa tattaunawar ta mayar da hankali ne kan batutuwan tattalin arziki da sauyin yanayi da kuma COVID-19. Sanarwar ta ce shugaba Biden ya jaddada bukatar Amurka ta dindindin ta zaman lafiya, kwanciyar hankali da wadata a yankin Indo-Pacific da duniya baki daya. Kuma shugabannin biyu sun tattauna alhakin kasashen biyu don tabbatar da gasa ba ta shiga cikin rikici ba.
To, an jima kaɗan, Hafiz zai sake shigowa da ƙarin labaran duniya, amma kafin nan Bari mu bude taskar hotannin namu a Najeriya inda hukumomi ke ƙara sa ido kan harkokin bata gari da ke amfani da yanar gizo suna damfara al'umma. Isa Fantani shine ministan sadarwa na Najeriya ya kuma yi ƙarin haske akan wannan yunkuri a hirarsu da wakilin mu Sale Shehu Ashaka.
Duk wani abu na zamani idan yazo sai an yi hakuri, an yi tawayar da kai, an saurari korafe-korafen mutane, kuma a matsayin mu na ma'aikata da muke da amana ta kare rai da dukiyoyin al'umma, duk matakin da zamu dauka wallahi alazim kare rayukan nan shine number 1. Duk abin da zai cutar da talaka Allah ya san shine sheda ba za mu yadda a yi shi ba. Duk abin da kuma yake da amfani ga talaka za mu yar masa da kai mu tabbatar an kawo masa.
Kusan kullun ana samun karuwar masu damfarar yanar gizo a Najeriya, inda shugaban hukumar yaki da cin hanci EFCC ya zayyana cewa anguwar Lekki a Lagos ta zama sabuwar tungar yan damfarar yanar gizo. Ibrahim Keuka yayi fatar dagewa wajen bunƙasa wannan ilimi a ma'aikatar ta sadarwa don kare jama'a daga ayyukan yan damfara.
Na sata maka waya a wurin SMS za su iya samun bank details naka, za su iya samun nani account balance naka, abin da ya rage a cikin account naka, za su san gwargwadon kuɗi na nani kake da shi, ka gani? Na ɗaya kenan. Dan na biyu, in ba su samu wannan ba za su iya cire sim card din sai su sa cikin wani waya. Bari a ce ma ka sa password a cikin wayanka, za su iya cire, in ma sun cire sim card din sun sa wani waya, abin da za su iya za su gwada recharging wayansu. Once in recharging wayans zasu iya samu account balance naka, and then zasu iya samu kari. Once ya doka sim card din nan zai san okay na iya cire kudi daga account na wannan, and then banda haka ga abin da ya rage. So bari a ce kana da miliyan 2 kuma wani ya cire 200, kafin ka sani ba shi wanda ya doka wayan zai amfani da wasu wayoyi yayi ta recharging, kafin ka sani zaka yi ta samu alerts na debit so daya, ka gani? Kam ka sani ba duk kudin da ke cikin account din za share shi.
Yanzu haka akwai mutane 402 da aka calke da tuhumar damfarar yanar gizo daga watan Afrilu zuwa Yunin bana, inji hukumar ta EFCC. Sale Shehu Ashaka, murya Amurka, Abuja, Nigeria.
Kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Hafiz ya sake shigowa da ƙarin bayanai kan halin da duniya ke ciki.
Daraktan yankin Afirka ta Hukumar Lafiya ta Duniya ta faɗa jiya Alhamis cewa ana sa ran Afirka za ta samu kashi 25 cikin 100 na allurar rigakafin COVID-19 nan da zuwa ƙarshen shekara fiye da yadda ta zata. Nahiyar Afirka wacce tuni ta fara fama da ƙarancin allurar rigakafin, yayin da ƙasashe masu arziki ke shirye-shiryen yin ƙarin wata allurar, ta yi allurar rigakafin na sama da kashi 3 cikin 100 na mazaunanta. Tun raba allurar rigakafin na duniya, COVAX ya faɗa ranar Laraba cewa yana sa ran samun kusan allurar rigakafin COVID-19 biliyan 1.4 nan da zuwa ƙarshen shekara, saɓanin hasashen watan Yulin da ya gabata na allurar biliyan 1.9. Daraktar WHO a Afirka, Matshidiso Moeti, ta faɗa wa taron manema labarai jiya Alhamis cewa Amurka ta bayar da allurar ninki 3, yayin da aka raba ta zuwa ƙasashen Afirka tun daga watan Maris. Daga ƙarshe, a yau Juma'a, Moscow ta ba da sanarwar kammala bututun iskar gas mai cike da takaddama na Nord Stream 2.
Zuwa gaida Muhammad Hafiz Baballe da karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatin jihar Kano ta ɗauki matakin tsaftace birnin Kano da zai kuma taimaka wajen samar da kuɗaɗen shiga da biyan waɗansu buƙatun al'umma. Sai dai al'ummar jihar na bayyana mabambantan ra'ayoyi kan wannan yunkuri, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakiliyarmu Baraka Bashir ta haɗa mana.
Kimanin watanni 4 kenan da samar da kamfanin Cape Gate, kamfanin da ya sha alwashin kawo ƙarshen matsalar wutar lantarki ta hanyar samar da megawatt 10 a shekara mai kamawa, sannan a wata shekarar su samar da 30 har su kai adadin megawatt 150 da suka sha alwashi a shekaru 5 masu zuwa. Kamfanin kuma ya sha alwashin samar da iskar gas takin zamani baya ga lantarkin ta hanyar aikin ta sharar da jama'a ke zubdawa, ma'ana za a mai da shara kuɗi. Ko yaya alakar wannan kamfani da ma'aikatar muhalli ta jihar Kano? duba da Cape Gate ta dauki wasu ayyukan ma'aikatar Kwamishinan Mahalli ta jihar Kano Dr. Kabir Ibrahim Getso yayi karin haske.
Mu muke da alhaki sa ido kuma mu bibi yanda suke gudanar da aiki wanda sakamakon wannan hannun jari da gwamnati ta sa su wannan kamfani za su rinka biyan gwamnati wasu kudade watan farko na shekara ta 2023 har zuwa ƙarshen shekaran za su rinka biyan gwamnatin jihar Kano naira miliyan 50 duk wata. A shekara ta gaba kuma za su ninka su rinka biyan naira miliyan 200 wata. A shekara ta uku shi ma za su ninka su rinka biyan naira miliyan 200 duk wata ga gwamnatin jihar Kano, daga nan kuma har zuwa ƙarshen wannan yarjejeniya wanda an yi kiyasin cewa za a samu sama da naira biliyan 30 a sakamakon wannan yarjejeniya.
Mun tuntubi masana harkar muhalli na yadda suke kallon wannan sabon ci gaba. Farfesa Murtala Muhammad Badamasi na Jami'ar Bayero ta Kano ya ce yana fata Cape Gate za su cika alƙawarin su
sarrafa shara a mai da ita lantarki, gas da kuma lantarki ba karamin al'amari bane. Kuma muna fatan Ubangiji sa su iya cin maguri. Sai dai nan gaba ya tasirinta a ce akwai waɗansu kamfanukan ma daban waɗanda suke manya saboda a sa takara tsakanin kamfanuka.
Shugaban gudanar da ayyuka na kamfanin Cape Gate Bello Abba ya kasa ya bayyana kudurorin su.
A yanzu maganar da nake yi akwai kasashen da suke da sha'awar su zo kudi akan wannan aiki, amma zai yiwu ne idan mutanen Kano su masu biya kudin kwashe shara. Yanzu dai a san shara tana da muhimmanci a kwashe ta, zaka kuma biya a kwashe maka. Bayan lantarki muna fatan mu samar da takin zamani, muna fatan mu daga shara din, muna fatan mu samar da gas, muna fatan mu samar da mai na mota.
Mai na mota.
Allah ya ga.
Duk a hasashen nan da shekara nan.
Muna contract din mu shekara 20 ce. So muna tunanin mu nan da shekara 10 watakila za mu kallon maladdu wa'annan abubuwan da muka faɗa.
Bello ya kasa ya ce suna a hankali suke muradin cimma dukkanin burukan da suka sa a gaba, domin kuwa gwamnatin Kano ta ba su kwangila ne na shekaru 20 masu zuwa. Ko menene ra'ayin al'ummar gari dangane da wannan ci gaba?
Shugaban Najeriya Allah ba sai ya cika alƙawari kan mu biya kuma mu zo ba a samu lantarkin ba.
Abu ne mai yiwuwa an dai za a ba su haɗin kai 200%, tunda komai na rayuwa in za ka yi kana buƙatar haɗin kai.
Za ka yi da ka biya kuɗi domin a samar da wannan abun?
Gaskiya zan iya biya. Dan biya masu sai da su sai sai da abu ne na ci gaba, saboda galu da muke samu wajen kamar fetur, gas haka da wuta duk sun yi karanci.
A da dai kyauta ake kwashe shara a halin da ake ciki dai aiki ya koma ga wannan kamfani na tabbatar da al'umma sun biya kuɗin shara domin cimma ƙudurin da suka saka a gaba. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.
To a gaida Baraka. Gobe ake cika shekaru 20 da harin ta'addancin da aka kai Amurka da ya sanadin mutuwar mutane 2,977 da suka fito daga kasashen duniya 60. Garba Suleiman Krako, madakin Saminaka, wani ɗan Najeriya na ɗaya daga cikin waɗanda suka tsallake rijiya da baya, kamar yadda ya bayyana a hirarsa da sashen Hausa.
Ni ɗin nan ganau ne ba Jehova. Abin nan ya faru da ni a ciki Allah Ubangiji ya kare ni. Abinda Hausawa suka ce zakaran da Allah ya nufa da tara, ko ana ruwan muzuru ana ruwan shaho sai yayi. To a wannan September 11 ni kam ina ɗaya daga cikin su. Wato abinda ko yasa na yace haka, saboda randa Michael Jackson lokacin yana raye zai yi wasa da shi da ƴan uwansa, wato welcome back concert, wato kiɗe-kiɗe da rairaye da waƙe-waƙe tsofaffin waƙoƙinsu da suka yi da tun suna ƴan ƙanana. Shi ne suka haɗu su biyar, yadda ake ce musu daman Jackson 5, Michael Jackson, su biyar shi da ƴan uwansa za su yi wasa a Madison Garden Square a New York. Ni kuma daga Boston na kama hanya ran 10 ga watan September zuwa New York. To Allah da ikonsa, akwai regional manager na hotels din Marriott Hotel, muna mutunci muna ma'amala da su, aka bani discount duk inda zan je a America, ana bani discount a wannan hotel na Marriott. To da aka bani discount na tafi da ainihin takardun wannan discount. Wato wannan discount shine ake cewa staff associate discount. To to Allah da ikon sa hotel din nan Anand Twins Tower Hotel per night wato a kwana daya akwai ɗakin da ake biyan 1,500 akwai ɗakin da ake biyan 500 ma per night to sai ya kasance na samu wannan staff associate discount wanda yake abin da yake a cikin takardun paperwork dina zan biya naira 75 dollar 75 ne to da nazo wannan nuna launin bambancin fata dai a America har yanzu yana nan gaskiya da na shiga sai suka ga cewa ga ni baki na zo na neman abin nan sai suka ce mun ba daki ashe za su ce cire na ne wannan mun Marriott na farko inda Alfaya da fara zuwa yadda ka wannan jirgi na farko nan wannan hotel yake suka ce ba daki duk an sai da dakuna sai dai is kind annex to na rasa inda zan yi ni ko ba na san wan surane ne ba anan a Manhattan da zan samu wani hotel mai sauki da ni kuma da takardu na riga na samu wannan sai dai Marriott hotel nace su kaina annex ne kaina annex nan da kai to shine wannan maganan ana ruwan muzuru ana ruwan shaho zakarin da Allah ya nufi ya gabadi sai ya gani to yadda kai kenan na gabadi bayan mun je an gama wasa su Michael Jackson sun gama wasannin su cikin daren nan muka dawo wajen kusan asuba aka kwanta kawai karfe 8 zuwa 9 na safe sai na kunna CNN to dama ni ba ni da wani channel a TV da wuce CNN kawai sai na gagawa jirgi yayi missing navigation wato ya batan kai ya fada wannan gini na Twins Tower a harsashen da ake kenan da farko cewa jirgin yayi batan kai ne yazo ya ruguza wannan gini wanda yake a nan a Manhattan yana ɗaya daga cikin wanda suka fi gine-gine masu tsawo a wannan guri kamar yadda ake cewa a turance kamar skyscraper wato gine-gine masu tsawo guda biyu wannan yana kallon wannan shi yasa ake cewa Twins Tower ko Twins Building ana cikin wannan ana juyayin zullumin cewa ga jirgin sama ya batan hanya ya batan kai ya dankara ya shiga cikin wannan gini kawai sai ga Alfayad ya zo Alfayad shi kuma ya taho da nashi jirgin zai da ki ɗaya ginin sai da ya kwana perfect kwana yadda ki ginin to daga nan ne sai gwamnatin America suka tashi tsaye cewa to wannan ba batan kai jirgin nan yayi ba yayi ne da niyyar ta'addanci ana cikin wannan kenan ga ginin nan guda biyu duk sun kama da wuta jirage sun makale a ciki sun kama wuta ɗan kwana-kwana duk ko ina suka fito kuwa mu ko sai gudu muke kowa na tsirana gudun ransa ana cikin wannan kenan sai gashi an samu labarin wani jirgin shi kuma ya tashi zai je ya fada a White House wani zai je Pentagon aka kabo wasu daga cikin su ba su kai inda dai za su je su kai ba a takaice dai abin da ya faru kenan a ran nan
Garba Suleiman Krako wani dan Najeriya mazaunan birnin Boston to za ku ji ci gaban wannan bayanin nasa a shirinmu na gaba wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kan mitoci 19:31:49 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye ta shamu ta VOA Africa mita 102.5 baya da haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu yanzu kuma ga Mahmud Lalo da shirin mu na gaba
jama'a barkanku da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka ranar asabar din nan ne wato 11 ga watan Satumbar 2021 Amurka za ta yi tarukan cikar shekara 20 cin da aka kai mata har-haren 11 ga watan Satumba lamarin da ya faru a shekarar 2001 shekara 20 bayan aukuwar wannan mummunan lamari da ya girgiza duniya. Shirin duniyar Amurka ya lalubo wasu mazauna New York, birnin da aka kai hari kan tagwayen benayen cibiyar kasuwancin duniya na World Trade Center, waɗanda suna birnin a lokacin da aka kai wannan hari. To yau mutum da za mu tattauna a kai kenan yayin da ake shirin bikin cikar shekaru 20 da kai wannan hari a gobe Asabar idan Allah ya kaimu. Sunana Mahmud Lalo. Madalla, to kuma yadda wasu ku suka ji a shimfiɗar shirin, gobe Asabar shekara 20 kenan chip da aka kawo wa Amurka wasu hare-hare waɗanda aka kawo lakabi da September 11 a Turanci. Hare-haren sun hada da wanda aka kai tagwayen benayen cibiyar kasuwanci ta duniya da wanda aka kai ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon, da kuma harin da ya kaikaici wani wuri da ba a tantance ba, inda jirgin ya fadi a jihar Pennsylvania kan hanyarsa. Shi dai harin na New York ya kasance wanda aka fi asarar rayuka, inda kididdiga ta nuna cewa kalla mutum 2,753 ne suka mutu. Abdulbasid Nuhu Abbas dan tasiri ne a birnin New York. A ranar 11 ga watan Satumba, yana kusa da inda aka yi waɗannan hare-hare a kan tagwayen ginin na World Trade Center.
Wannan rana ina jan taxi na kama anya a kusan zan je wannan wurare, sai ɗan sanda sun ka tare mu suka ce ba za su yarda mu shiga ba. Ba daɗewa ba sai muka ji labari cewa ai cikin radio cewa ai wato an rusa World Trade Center. Muna cikin wannan magana kuma sai muka ji wani kara don na kusa da wurin. Wasu sai muka ji kara wani gagagagar wato kenan kara na don kenan da ainihin wannan jirgi ya ainihin rubutar da wannan gida. Ana nan ana neman a ceci rayuka kuma sai gidajen sun ka ruso kuma kan mutane.
To akalla ma'aikatan kashe gobara 343 ne suka mutu, da yan sanda 23 a lokacin da dogayen benayen suka rushe. Su dai benayen guda biyu waɗanda suka rushe ɗaya bayan ɗaya suna yankin da ake kira Manhattan ne a birnin na New York. Nana Yuwa Boateng ya taɓa aiki a benayen na World Trade Center.
Kamar 1994 ce da 93 da na fara aiki wurin. Ce na yi aiki wurin kamar 3 years. Sannan da bari na bari kamar na bari no mai jima ba ko na yayi kamar for 5 years so sai na bari no shekaran da na bari shekaran nan no abin ya fara. Na ji da wani ya kira ni Ghana ma ka kira ni don babana ya san kamar na aikin wannan building, shi sa ya kira ni ya tada ni wannan ta ba sai fa shi sa da ya kira ni kan hotspot na kwana shi da doki na ji aiki da dare na zo da safi ina kwance ya kira ni ya doki fo wai wai wani abu ya faru cikin gari kuma ce ba ko me faru ba shi shi ya tada ni ya bari da kuna TV na gan abin da ya haka. To gaskiya akwai mutane da yawa da na sani da suka mutu cikin wannan.
A cewar Buatan, waɗannan hare-hare da aka kai kan faɗo masa a zuciya duk da cewa an kwashe shekara 20 musamman idan ya ga ana maganar a talabijin.
To abin ya zo ya jima shi sa yanzu dai an yi kamar mutane sun fi da an kari su kai, amma zai kai shekara aka an ka fara yin batun shi kan radio ko TV shi mutuna tamun da ni na taba aiki gudu shi abin kuma ya zo memory kan da abin yau suna gwadawa kan TV.
Malam Muhammad Awul Ayub tsohon ma'aikacin tsaro ne a Amurka, yana kuma daga cikin jami'an tsaron da aka girke a wurare daban-daban don dakile wani hari da za a iya kaiwa a wannan lokaci. A cewar Ayub, shekara 20 bayan harin na 11 ga watan Satumba, an kara tsawar matakan tsaro a sassan Amurka domin kauce wa sake aukuwar wannan al'amari musamman ma a sansanonin sojin kasar.
Yanzu ya koma ya yi karfi yadda dai na san compared to dama kamin ka shiga kowane base ina da wuya kamin ka shiga ka zo kamin ka je especially karika mota in za ka shiga dai karika mota ya kamata ka nuna ID kuma ka je motan ka samu clearance ka karbi abu pass before market.
Ana da yasa ran shugaba Joe Biden zai ziyarci inda benayen suka rushe domin nuna girmamawa ga waɗanda suka mutu a harin na 11 ga watan September 2001 wanda ya jawo Amurka ta shiga yaki mafi tsaho a tarihin kasar wato yakin Afghanistan wanda Amurka ta kawo ƙarshen sa a watan Agusta. Masauraro da kuma aka mun kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka wannan mako. Godiya ta musamman ga Baba Yakubu Makeri wanda ta turo mana muryar da kuka ji da bakin namu su kuma Jini Levis Gresham da hada mana shirin. Daidai wannan gaba ni Mahmud Lalo nake cewa mu kasance lafiya.
Yanzu kuma sai ra'ayoyin da kuka aika mana ta hanyar email waɗanda duk suka jibinci ayyukan ta'addanci. Ra'ayi na farko ra'ayi ne na Baffa Haruna Bajoga. Yace murya Amurka ku gayawa kungiyar Amnesty cewa ta gaggauta taimakawa Najeriya da ababen da suka dace don samawa kasar tsaro mai inganci ta yadda za a kawo ƙarshen zubda jinin 'yan kasar ba gaira ba dalili. Duba da yadda a kullum suke fidda alƙaluma akan ayyukan ta'addanci da ake yi akan 'yan kasar waɗanda ba su aikata laifin komai ba. Sai ra'ayin Abubakar Sadiq Belen jihar Adamawa Najeriya. Kai ko cewa kake hakika kashe mayakan Boko Haram sama da mutum 100 da sojojin Nijar suka yi hakan wani babban ci gaba ne a kokarin da kasar ke yi na yaki da ta'addanci. Da fata Allah ya kawo mana ƙarshen waɗannan 'yan ta'addan da dukkan masu ɗaukan nauyin su amin summa amin. Ra'ayi na ƙarshe da lokaci zai ba mu damar karantowa yau ra'ayinka ne Rilwanu Ibrahim London Uba. Kace matakin da gwamnatin jihar Zamfara ta ɗauka na katse layukan sadarwa a faɗin jihar domin kawo ƙarshen ta'addanci da ke neman mamaye jihar matakin yayi daidai. Allah ya sa sauran jihohi makwabta su ɗauki irinta. To ra'ayoyin da lokaci ya ba mu damar karantowa kenan yau. Sai ku ci gaba da rubutowa sannan a hankali za mu rika karantawa. Shirin namu kenan a yau, amma kafin mu karkare ga Hafiz da tishin muhimman kanin labarai.
Mahukuntan Taliban a kasar Afghanistan sun bar jirgin saman Qatar ya tashi daga filin jirgin saman Kabul zuwa Doha, wanda shine jirgi na farko na waɗanda ake kwashewa daga kasar da ya tashi tun sa'ar da Amurka ta kai ƙarshen aikin sojojinta a Afghanistan a ranar 31 ga watan Agustan da ya gabata. Cikin wata sanarwa mai magana da yawun kwamitin tsaron ƙasa ta Amurka, Emily Horn ta ce a yau gwamnatin Amurka ta shirya tashin Amurkawa da waɗanda suke da cikakkun takardun izinin zama a Amurka ta jirgin haya na Qatar daga filin jirgin saman Hamid Karzai. Shugaban Amurka Joe Biden da shugaban China Xi Jinping sun tattauna na tsawon mintuna 90 a jiya Alhamis a ganawarsu ta farko a cikin watanni 7, inda suka tattauna bukatar kada a bari takaddama tsakanin manyan kasashen biyu masu karfin tattalin arziki ta rikide zuwa rikici. Bangaren kasar Amurka ya ce hujja za ta kasance cikin rudani kan ko za a iya gyara dangantakar da ta lalace tsakanin kasashen masu karfin fada a ji a duniya da ta yi tsami sosai a cikin shekaru da dama da suka gabata.
To masu sauraro, da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, amma ku tare mu da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, wato karfe 8:30 agogon Ghana, lokacin da za mu kawo muku kashi na biyu na hiranmu da Suleiman Krako kan harin ta'addanci da aka kai a nan Amurka shekaru 20 da suka shige. Kafin nan za ku iya garzayawa dukkan shafukanmu na sada zumunta da suka hada da Facebook da Twitter domin samun karin bayanai da rahotanni da kuma yin tsokaci. Za ku kuma iya aiko da sakonni ta hanyar email a sashen Hausa @voanews.com. Kuna kuma iya sake sauraron shirin baki ɗayansa a shafinmu na internet voahausa.com. Yanzu a madadin Muhammad Tafis Baballe da ya karanto labarai da kuma Julie Gresham da ta da shiri da bada umarni alheri, ke muku fata alheri.